أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta hanyoyin da ake aiko da tambayoyin wato sakon da yake rubutacce wato text kenan ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambobin wayar 0703604155 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama dake kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 26 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma yayi daidai da 18 ga watan Oktoban shekarar 2025 miladiya. Kuma cikin yardar Allah kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. ‘Yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Hakanan a wani wurin yace, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أود أن آيوي الله سبحانه وتعالى هنا تشوى آية فركو hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwarsa ga mu'minai yayin da ya aiko musu da wani manzo daga cikin jinsinsu yana karanta musu ayoyinsa yana kuma tsarkake su yana koyar da su littafi da hikima kuma lalle sun kasance a dacen gabaninsa suna cikin bata babayyane. A aya ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne wanda ya aiko wa waɗannan mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu wato Larabawa ya aiko da wani manzo a cikin su yana karanta musu ayoyinsa yana tsarkake su wato yana musu tarbiya sannan yana koyar da su littafi da hikima kuma lalle sun kasance gabanin sa cikin bata mabayyane. Yace da wasu kuma waɗanda wanda ba su hadu wato ba su zo ba sai daga baya kuma wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al-azizu mabuwayi mai hikima sannan Allah ya ce wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba da ita ga wanda ya ga dama Allah kuma ma'abocin falala ne mai girma wato babbar falala. A waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗar baiwar da yawa mutanen duniya baki ɗaya daga cikinsu akwai jinsin Larabawa da jinsin ɗan adam duka da Allah subhanahu wata'ala ya musu baiwa ta hanyar aiko musu da manzo daga cikinsu. Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin jinsin mutane ba mala'ika ba ba kuma aljani ba ba wata halitta ta daban ba shi ma Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zanto jinsi ne kamar sauran mutane sannan kuma Balarabe ne daga cikin al'ummar Larabawa daga cikin Qurayshawa daga gidan Banu Hashim. Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi daga Bani Kinana daga cikin gidan Banu Hashim ya bashi manzanci Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan domin ya zanto mutane ba su da wata hujja ta su ki karbar abin da yazo musu da shi su yi hujjar da cewa abin da yazo da shi ba abu ne da daidai da jinsin dan adam ba wani abu ne wanda yake ya fita daga ikon dan adam sai Allah ya kasa ya sa shi ya zama mutum ne kamar ku inna qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya sannan kuma ya zama daga cikin jinsin larabawa waɗanda suke a lokacin ummiyai ne ba sa rubutu ba sa karatu ya taso a cikin su sun san shi wane ne sun san nasabar sa iyayensa da kakanninsa sun san tarbiyar sa da halayensa da ɗabi'unsa ba wani ne ba ko ba da ya taho musu daga wani waje wanda ba su san shi ba saboda haka sun san shi da cewa mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana mutum ne mai alkawari mutum ne mai kamun kansa da haka duk wasu ɗabi'u na sana kwarai suna sane da shi wanda za su tabbatar musu da cewa shi annabi ne daga Allah subhanahu wataala wanda bai yi wa mutane ƙarya ba ba zai yi wa Allah subhanahu wataala ƙarya ba saboda haka ubangiji ya aiko shi daga cikin su shi yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim manzo daga jinsin su min anfusihim daga jinsin su wato jinsin su na mutane sannan kuma jinsin su na larabawa sannan ya kasance shi ma ummiyi ne kamar da suke ummiyun ba sa karanta littafi sannan ba sa rubuta wani littafi to haka nan shi ma ya kasance nabiyun ne ummi kamar da Allah yake cewa allazina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi saboda haka manzo annabi ne wanda yake ummi bai taso yana rubutu ba bai taso yana karanta littafi ba ballanta nasu yi zargin cewa abin da yazo musu da shi wani waje ya je ya karanto ko kuma a wani wuri yake zuwa yana kwafowa ko ake gaya masa yana rubutawa tunda sun san shi baya wannan cewa kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtilun Allah ya ce baka kasance gabanin Allah ya sauka maka da alqur'ani kana karanta wani littafi ba inji Allah baka rubuta shi da hannunka na dama da a ce haka ne da makaryata sun samu abin da za su yi shakka ce abin da ka je kake karantawa dinnan kofo shi kai daga wasu littafai ko karanto shi kai daga wasu littafai to annabi ya karanta littafi baya rubuta wani abu a rubuce saboda haka wannan sifa ta ummiya sifa ce da take tabbatar da cewa abin da yazo musu da shi yake karantar da su lalle ba shi ya kirkire shi ba Allah subhanahu wataala ne ya masa wahayinsa ya kuma yanke dukkan wata shakku wani shakku sannan kasancewarsa ba wanda yake karanta littafai ba ya zo da wannan littafi wanda yake kunshe da abubuwa da babu wani littafi a duniya da ya kunshe su na hikima da gaskiya da fasaha da abubuwan da ya tattara na ainihin tsara zamantakewar rayuwa da labarurruka na wasu al'ummu da suka gabata da wasu abubuwa da za su zo nan gaba da yadda zai tsara zamantakewar al'umma da yadda zai tsara yadda za a alakar dan adam da ubangijinsa alakar dan adam da ƴan uwansa mutane alakar dan adam da sauran halittu da suke kewaye da shi Qur'ani duk ya kunshi waɗannan abubuwan to a ce kuma wanda yake yazo da wannan ba karatu yake bari a ce ya karanto ne a gurin wasu babu shakka wannan alama ce da take yanke shakku cewa wannan abu daga Allah yake shi yasa wasu daga cikin rubuta suke cewa da a ce za a tsinci wannan littafin wato Al-Qur'ani a Sahara a can kungurmin daji ba a san daga ina yake ba lalle abin da yake cikin sa zai tabbatar wa da wanda ya karanta shi cewa daga Allah ne saboda ba zai yi wannan ya zanto tsarin dan adam ba ko kuma magana ta dan adam to shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin jinsin mutane sannan ko cikin jinsin larabawa yana magana da harshen su suna jin abin da yake faɗa ba tarjama ba fassara ake musu ba bare su ce ko ana gaya musu abin da ba shi ya faɗa ba suna jin komai da gare shi sun san irin maganar sa sun san kuma yadda alqur'ani yake akwai bambanci tsakanin magana da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganar da take alqur'ani ce ko yanzu mutum ya dauki hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alqur'ani yana karanta zai ji salon daban wannan maganar mutum ne wannan kuma maganar mahalicci sama da ƙasa ne maganar Allah ce saboda haka akwai bambanci ne saba kusa ba to wannan duk alama ce da take cewa alqur'ani da take nuna cewa alqur'ani ba kirkira bace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zauna ya rubuta shi ba. Allah subhanahu wataala ya ce to wannan manzo ya zo muku daga cikin ku yatlu alaikum ayatihi, yana karanta muku ayoyin Allah su ne alqur'anin da Allah ya saukar masa da abubuwan da yake ciki na ayoyinsa da hukunce-hukuncensa da wa'azuzzukan da ya tattara, yana karantar da ku, yana karanta muku kuna ji, yana muku wa'azi da shi. Wa yu'allimuhum wa yuzakkihim, kuma yana ba ku tarbiya binda yake zuwa da shi na kyawawan ɗabi'u da umarni da kyawawan halaye da kuma yadda yake hani daga miyagun halaye, wanda wannan ita ce tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cika shi da sauran annabawa duk sun zo da tarbiyya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita cikakkiya. Shi yasa yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, an aiko ni dan in cika shi ɗabi'u masu kyau. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance, sannan ya zama a cikin al'ummu duka ba a taɓa samun wata al'umma da ta samu tarbiyyar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu ba, saboda zaman cewarsu mai musu tarbiyya shi fi kowa iya tarbiyya, shi fi kowa iya karantarwa. Saboda tuhumar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ɗabi'u marasa kyau, ana jingina musu wasu ɗabi'u marasa kyau, ko a jingina musu munafici, ko a jingina musu kafirci, wannan suka ne ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ko da ba soke shi kai tsaye da haka ba, to an soke shi a fakaice. Domin duk sanda ka dubi mutum ka ce almajiransa din na banza ne, to shi ne kake so ka soka, ka ce bai iya tarbiyya ba, bai iya karantarwa ba, bai iya bada kyakkyawan reno ba. Duk wanda aka ce yau ga almajiransa mutanen kwarai, mutanen kirki, to shi kansa yaba masa kai da iya ba su tarbiyya. To a wajen musulmi babu wani mutum da aka taba yi a bayan kasa da ya iya tarbiyya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyya. Saboda Allah subhanahu wataala ya dora masa wannan aiki, kuma yayi aikin, kuma yayi nasara. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu cikas a cikin aikin da Allah ya bashi ba. Ba wani aiki da Allah ya ce annabi yayi kuma annabi ya samu cikas a cikin aikin. Saboda haka wannan cewa wayu zakkihim, zai ba su tazkiya. Tazkiya ita ce tarbiya. Zai ba su tarbiya, ya tsarkake zuciyarsu, ya tsarkake halayensu, ya tsarkake ɗabi'unsu. To annabi yayi nasara a cikin wannan. Saboda haka sahabbansa suka zama a kundin tarihi, ba a taba samun wata al'umma ko wani annabi da ya samu sahabbai irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka yaci nasara anan. Sannan wayu allimuhumul kitaba, yana karantar da su alqur'ani, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai alqur'ani harafi harafi, lafazi lafazi, kalma kalma. Da alqur'ani ya sauka, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zauna ya karantar da su, sannan ya fahimtar da su ma'anoninsa, shine wal hikma. Bayan ya karanta musu lafuzzansa, sannan su karanci ma'anonin alqur'anin a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ce aya kaza ga abinda take nufi, ko a aikace ya nuna musu abinda ake nufi da wannan ayar. Kamar da Allah ya ce su yi sallah, Nabi ya yi sallah, suka ga yadda yake sallah, har ma ya yi ta akan mimbari dan na nesa a cikin sahu ya riga hango shi. Dan me yake cewa ina yi haka ne? Domin ku koyi sallah ta ku yi koyi da ni, sannan waɗanda za su zo bayan ku su yi koyi da ku, wato su koyi kwaya a wajen ku. Haka nan ya je aikin hajji, bayan Allah subhanahu wataala ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah, haka nan ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah ya ce mutane su je su yi hajji ga duk mai iko. Allah ya ce duk mai iko je ya hajji, amma ba a faɗi dalla dalla daki daki daga farko har ƙarshe na ayyukan hajji ba. An dan faɗi wasu abubuwa da suka shafi hajji, amma ba a faɗe su duka ba, tun daga ihrami da inda za a yi miƙati da adadin tawafin da mutum zai yi in ya je Ka'aba, ta ina zai fara, ta ina zai ƙare, a hannun dama ko hagu zai sa Ka'aba. Duk alqur'ani bai zo da wannan bayanin dalla dalla ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya wa sahabbansa ga yadda ake tawafi, ga ta inda za a fara, ga ta inda za a ƙare, ga abinda za a yi a cikin ɗawafin. Haka nan an gama ɗawafi raka'a biyu da za a yi baya ta ɗawafi, Annabi shi yayi aka gani, sannan safa da marwa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi aka ga ta inda ya fara ta ga dutsen Safa, ya ƙare a dutsen Marwa, kuma yayi zagaye wato kai komo guda bakwai, kamar yadda ɗawafinsa shi ma ga Ka'aba ya kasance guda bakwai. Duka wannan bayani ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya saukar masa. Saboda haka za mu ga anan Allah ya ce yana koyar da su littafi, shi ne alqur'ani, sannan ya ce yana koyar da su hikima. mecece hikimar shi ne bayanin ma'anonin alqur'anin sune hadisansa da suka tabbata sunnarsa sunnarsa da ta tabbata yadda yayi bayani a magance ko a aikace to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi har ya isar da sako ya zanto babu wani abin da ya rage kafin ya koma ga ubangijinsa sai da ya kammala dukkan ayyukansa kakaf da Allah ya dora masa din nan koyarwa da karantarwa da ilmantarwa da bada tarbiya duk sai da ya gama su sannan Allah subhanahu wataala ya karbi ransa wannan aikin aka sashi kuma ya cika abinda aka sashi dama ubangiji ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata shi ka isar da duk abinda aka aiko ka da shi daga ubangijinka in baka yi haka ba to baka isar da sakonsa ba to haka annabi yayi komai da komai ya gama komai da komai full package haka ya bar addini babu wani abu da zaka iya cewa yana bukata na kari wanda zaka ace annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da sahabbansa ba hatta yadda mutum zai shiga ba haya da zai tsuguno duk sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu saboda haka bai bar abu karami ko babba ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba shi yasa yake cewa ban bar wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya nisanta ku daga wuta ba sai da nayi muku warni da shi haka nan ban bar wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga wuta ya nisanta ku daga Allah ba sai da nayi sai da na hane ku gabanin shi saboda haka babu wani abu da zai tanto kwadaitarwa ce cikin aikin alheri wani aiki da za a ce ayi shi a samu lada wanda annabi bai koyar ba babu wani abu da za a ce abu ne wanda yake da hadari annabi bai gargadi akan sa ba saboda haka ya gama aikinsa kakaf bai barwa wani wanda zai zo daga baya wa annabi ciko ba ko wa annabi gyara ko ya zo da wani abin da annabi bai zo da shi ba to haka wannan shine aikin da Allah ya dora masa kuma shine abin da yayi shi yasa da ya tara mutane hudu ba yake cewa ala hal ballagt allahumma fashhad ala hal ballagt allahumma fashhad ce jama'a na isar da sako ai Allah ka zama shaida ya Allah ka zama shaida saboda ka Allah shine shaidarsa al'umma kuma ita ce shaidarsa akan cewa bai bar komai ba sai da ya karantar da al'ummarsa yadda addini yake fillafilla shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kuntum min qablihi la min ad-dallin kun kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kuna cikin batattu wadanda suke dimuwa suke fagamniya suke cikin rudani haka al'umma ta kasance kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya haka take a cikin dimuwa da rikicewa game da sha'anin addini yahudawa da Allah ya aiko musu annabi Musa alaihi salam sun gurbata at-taura sun lalata ta sun shigar da san zuciya da san rai a ciki da yawa a addinin su shi malaman su sun zama makaryata suna kirkirar abubuwa suna cewa daga Allah ne inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wama huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wama huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhib wa hum ya'lamun lace daga cikin su akwai wasu bangare wadanda suke karkatar da harshen su da littafin Allah wato suna karin karanta taura amma kuma suna ruguda ma'anoninta dan kuzaci wadannan ma'anonin da suke fada suna danganta su ga at-taura daga at-tauran ne lace ba daga Allah bane kuma huwa min indillah sannan kuma suna cewa daga wai quluna allahi alkadhiba wahum ya'lamun suna danganta wa Allah ƙarya kuma suna sanin cewa ƙarya suke yi to haka nan su ma nasara sun jirkita littafin at-taura lalata shi sun kirkiri ƙarerai da dama sun zuba a cikin at-taura wanda cikin injila wanda annabi Isa alayhi salam bai karantar da su ba Allah subhanahu wataala ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suna jajjuya magana daga suna ta sauya mata bigiranta abinda Allah ya faɗa daban abinda suke faɗa daban sun hada Allah da sun ce Allah yana da da sun ce Allah ya haihu sun ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-masihu ibn maryam wa laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu thalatha Allah subhanahu wa ta'ala ya kore wannan to haka annabi ya zo samu duniya su kuma mushrikan larabawa sai rike abubuwan bauta ba Allah ba sai rike gumaka suna bauta musu suna cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ko su bauta musu suna cewa wai abudu min wai quluna haula shufa'una inda Allah suna bauta musu ba Allah ba suna cewa waɗannan sune masu cetan mu a gurin Allah to haka annabi yazo ya samu duniya da a cikin dimuwa da rikici da rudani da rashin sanin Allah wajusawa masu bautar wuta suna bauta wuta suna cewa Allah bi ne akwai na alheri akwai na sharri akwai Allah haske akwai Allah duhu sace wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid kada ku riki alloli guda biyu Allah ɗaya ne haka annabi yazo ya samu duniya lokacin da aka aiko shi duniyar haka take a rikice la ta bangaren ahlul kitabi da Allah ya ba su littafi amma suka yi watsi da shi wala ahlul bangaren mushrikan larabawa waɗanda su da mancan ba su san wani abu na littafi ba ba su san komai ba haka suke addinin sadaka da majusawa waɗanda su kuma a gargajiya su kawai suke yi to duka waɗannan annabi yazo ya same su a cikin irin wannan yanayi shi yasa Allah cewa in kuntum min qablihi lamina dhallina kafin zuwa annabi duk kuna cikin bata haka ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin iyad ibn himar al-mujashi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya dubi mutanen ƙasa duka nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya ahli al-kitab illa baqaya ahli al-kitab Allah ya dubi mutanen duniya duka yayi fishi da su kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da larabawan su da wanda ba larabawa musu ba sai ɗan tsirari daga cikin ahli al-kitab wanda suka tsaya suka rike littafin musu sake shi ba duk da ba yawa ne da su ba shi yasa ce baqaya ahli al-kitab to annabi yazo cikin kankanin lokaci ya canza fasalin duniya duka aka ga haske ya kewaye ko ina Allah ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina hujja ta zo muku daga ubangijinku mun sauka muku da haske haske mai bayyanawa haske mabayyani to haka annabi ya kasance ya zo da haske shine alqur'ani da abin da yake tattare da shi na bayanin sa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce baiwar da Allah subhanahu wataala yayi wa duniya yayi wa larabawa yayi wa kuma waɗanda ba larabawa ba sune rumawa wanda suke bautar ahli abin nan nasara da kuma abin nan majusawa sune wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim Allah subhanahu wataala ya nuna buwa ya sada hikimar sa cikin wannan aiki wa huwal azizul hakim sanne nuna cewa to wannan fallasa ce yana bada ita ga wanda ya ga dama zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli alazim Allah shine ma abocin babbar falala ubangiji shi yake da falala kuma shi yake bada ita ga wanda ya so kamar yadda ya bada falalar annabci ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada falalar karbar annabi da zama da shi ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallama sannan ga al'ummar musulmi wanda ta zanto ita ce mafi alkhairin al'umma da aka taba yi a bayan kasa Allah ya sa mu dace
to amin akramakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi malam masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu a daidai wannan gaba za mu shiga fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam akramakallahu tambayar mu ta farko za mu dawo da tambaya ne da makon da ya gabata muka amsa ta farko mai tambayar take roƙon da Allah malam mu sake fito da tambayar saboda malam yayi mata ƙarin haske don ta samu mafita tambaya ce da ta shafi mijin da yake da mata biyu mace da yake da amarya da kuma uwar gida uwar gidan na da hali dan haka idan yana ɗakin ta za ta yi masa hidima da kuɗin ta ta yi cefa ne ta sayo kayan daɗi su ci da ita da mijin da iyayen da ta haifa a ranar da yake ɗayan ɗakin amarya kenan ita kuma sai ya kai mata abin da Allah ya hore masa koda bai kai daɗin da ya ci a ɗakin uwar gida ba to tambayar da muka yi a wancan take neman ƙarin haske domin ta fahimci amsar da malam ya bata menene mafita
to me yake korafin anan
korafin cewar abin da yake bata yayi daidai bai daidai da na ita wadda uwar gida take da
uwar gida ya tace ita da kuɗin ta
da kuɗin ta take
tunda da kuɗin ta take yi zai hana ta yi ne mutum yana da kuɗin sa za a hana shi tasarrufi a ce to tunda yar uwar ki ba ta da shi kanki abinci da ƴaƴanki kanki ba mijinki kanki abin ai wannan wani abu ne ma da ya fita daga tunanin abin nan hankali yau da a ce shine yake warewa ita wannan ya bata kudi mai yawa ta yi facaka ta ci dadi ita kuma wannan ya makale ya hana ta sai a ce to ba kikkiawar mu'ashara ta ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ya kamata ya zanto alakalla ya daidaita su amma yau da kudin ta take yi me zai yi sai hana ta ya ce kakki ma ƴaƴanki abinci mai dadi saboda ba ni da kudin da zan ba waccan ta yi wannan ba wani abu a ciki ni ban ga wani abun korafi ba sai ma ta yi addu'a Allah subhanahu wataala ya hore mata kuma kada ta dubi kullun shari'a cewa take ta dubi na ƙasa da kai kaka dubi na sama da kai ba duka Allah ya daidaita mutane ba wasu ya musu da yawa wasu ya basu kaɗan yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir shi kansu mazajen akwai wadanda suna da shi da yawa wasu ba su da shi da yawa wasu ma suna ta kokawa da abin da za su ke loma cikin su to kaga in ta dubi wasu ma za su ga suna yini watakila su yini su kwana ma ba su samu abin da za su kai bakin su ba ita har ta samu ana mata su ta gode wa Allah saboda mijinta bai da wani laifi ba zai ce zai hana matarsa yin abu mai daɗi ba saboda ita ɗayar ba ta da shi kuma zai ce zai ɗora wa kansa wani nauyin da ba zai iya ba sata zai je yi ba sata zai ba ko kwace abin da ya hore Allah ya hore masa shi zai baki liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi man qudira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah sai duk wanda aka kuntata arzikinsa idan to yana dan kunci to Allah cewa ya ciyar daga iya gurgurdan abin da Allah ya bashi saboda haka yana yin abin da yake gurgurdan ikonsa sai kaga ba za a ce yayi laifi anan ba sai dai ba a yi ba masa kan ya sauke nauyin da yake kansa
to akarmakalla wannan tambaya kuma take cewa mallan yaya matsayin karanta basmala kafin fatiha a sallah
al-jumhur wato mafi yawancin malamai sun yarda a karanta basmala wato bismillah kafin fatiha a sirrance ba a bayyana ba a cikin sirri kamar yanda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta amma sirri sirruna biya ba sa bayyana ta a zo hadisin Anas suna yin ta a boye Imam Shafi'i shine wanda yake cewa ana iya bayyana ta shi ne yake cewa a bayyana amma hatta a malikiya suna ganin karanta ta din shine ahwat kamar yanda yake maganar al-Qarafi ya faɗi wannan haka nan da suke shi ma ya kawo wannan cewa karanta ta din yafi asiri shine ahwat shi yafi zama abin nan a kaucewa sabani tunda waye da cewa Qur'ani ce ita bismillah ba wani magana bace a wajen Qur'ani ita ma Qur'ani ce Allah subhanahu wataala ya ambace ta a cikin suratul naml sannan kuma ta zanto a farkon kowace sura dan ta nuna cewa an gama wata sura za a shiga wata surar
to akarmakalla wannan tambaya take cewa ina aiki a ma'aikata da ke bada rance mai ruwa wato interest na karba na sai abin hawa amma yanzu na fahimci ba daidai bane shin haramun ne in ci gaba da amfani da abin hawan kuma me zan yi domin in samu kubuta
duk wanda yayi mu'amala da riba sannan daga baya ya tuba ba cewa duk abin da yayi ya samu ta hanyar wannan riban sai ya mayar da shi ko sai ya rabu da shi wannan ba magana ce mai karfi ba duk abin da ka riga kai ka tuba shi kenan daman dukiyar da ake cewa kamar da ita idan dukiya ce ta wasu da ka kwata ko ka cuce su ko ka damfare su ko ka haince su to ka mayar musu da ita in ka san su in baka san su ba kai sadaka da ita amma dukiyar da yarjejeniyar wanda ka karbi dukiyar tashi ka karba kamar mutumin da ya zo ya sayi giya a gurinka ko mutum ya zo ya sayi alade shi ya zo ya kakan shi ya saya ko ya zo ya ce ku yi caca ya ka cinye shi tsarin ka yi aikata haram ka sayar da abin da aka haramta sayarwa ka yi mu'amala da aka haramta yinta amma in ka tuba ba za a ce kuma duk dukiyar da ka tara ta wannan hanyar sai ka rasa rabu da ita ba Allah ya ce man ja'ahu mau'izatun da ya maganar riba shi man ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wanda duk wa'azi ya zo musu daga ubangijinsa ya daina falahu ma salafa to abinda ya riga ya wuce nashi ne to an bar masa abinda ya riga ya wuce al'amarin sa yana hannun Allah sai ya tuba ya nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta masa saboda haka ba maganar cewa ko ka sai da babur dinka ko ka rabu da babur dinka ci gaba da hawa babur dinka babu komai sai dai kai ta neman gafarar Allah kuma akan abin da ya gabata na laifi da kai
to wannan tambaya cewa take shin ya halatta mutum a cikin addu'a ya ce ya Allah ka gaggauta biya mun bukatata?
Eh, wannan yana nuna kwadayinsa cikin rahmar Ubangiji subhanahu wataala. Kwadayinsa ya zo a cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake roƙon ruwa, Allah ka ba mu ruwa, asqina ghaisan mughisan mari'an muri'an, ce ghaira ajilin wala ajilin, ghaira ajilin ajilan wa ghaibin ajilan wa ghaira ajilin. A cikin addu'a ta shi yace ajilan, wato da gaggawa, Allah ka shayar da mu ruwa wanda zai taimaka mana, wanda yake yanda yake wato yake dauke da albarka, yake dauke da karuwa. Sai yace ajilan, da gaggawa, ghaira ajilin ba sai nan gaba ba, wato da gaggawa ba sai nan gaba ba. Saboda haka dan mutun ya nemi Allah subhanahu wataala ya gaggauto masa abin da yake roƙo, ba laifi bane, kwadayi ne cikin rahmar Allah subhanahu wataala. Gaggawar da aka hana ita ce wadda ta zo a hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana karba addu'ar ɗayan kuma ta karba yi garaje ba. Sahabbai suka ce menene garajen? Yace rika cewa ya Allah na roƙe ka, na roƙe ka, har yanzu baka ansa min ba. To da shine garajen da aka hana, domin Allah ba mai tilasta masa. To wannan ita ce ajala din da Annabi ya hana, ce malam yastajil, inna Allah yujibu da'wata ahadikum ko yastajibu li ahadikum malam yastajil. Allah na karba addu'a ɗayan ku matukar bai garaje ba. Sahabbai suka ce menene ne istijal ya Rasulullah, menene garajen? Ce ce da autuka falam tujibli, ya Allah na roke ka amma har yanzu baka ansa. To wannan ita ka hana, amma dan ka ce Allah ka gaggauta bani lafiya, Allah ka gaggauta biya mu bukata, wannan ba komai.
To malam, wannan tambaya cewa take mutum ne mai kasuwanci amma yana bambanta farashi, waɗanda suke biya nan take farashin su daban, wanda zai biya a nan gaba kuma farashin sa daban, shin wannan ya halatta?
Dama abinda aka hana shine mutum yayi ciniki biyu a daya, wato mutum yazo ya ce na sayar maka wannan abun da kaza, ka bani kudin, in kuma sai gobe ne to zaka kara kaza. Wannan shi aka hana. Abu daya ka sayar mutum daya da farashi biyu, kace ga farashin sa yanzu, kawo kudi na sayar maka, in kuma sai gobe zaka bani to sai ka kara min kaza. To nan an hana shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisin Abu Huraira, naha an bai'ataini fi bai'a, ana yace fa man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba. Nabi ya hana yin ciniki biyu a daya, ciniki biyu a daya, ce wannan agogo na ne, gashi na sayar maka 10,000 kawo, amma in sai gobe zaka bani to zaka bani 11,000, ko in sai bayan wata ɗaya zaka bani 12,000. Kaga abu ɗaya ne mutum ɗaya kake wa cinikin ka sayar masa amma kuma da farashi biyu. To wannan shi aka hana. Nabi ce duk wanda yayi wannan to ya karbi mafi karancin farashin, ko kuma in ya ƙara a hakan haka ribai ya karba. Amma wanda ciniki ɗaya wa abinsa, ka zo zaka saya, ce maka ga kuɗinsa nan, gaman ka zo da kuɗinka shikenan ka ɗauka ka abin nan. A'a, na zo ne bani da kuɗi, ina so ka sayar min da abu kaza, ya ce to kaza zan sayar maka. Shikenan ya ce na saya, shikenan ciniki ɗaya yayi a lokaci guda. Amma in a lokaci guda ya sayar da abu ɗaya da farashi biyu, to wannan haramun. Amma in ya zo ya ce ina da kuɗi zan sayi abu kaza, ce to kawo 10,000 ne ka ɗauka, ya bashi ya ɗauka. Wani ya zo ya ce bani da kuɗi ina so in sayi abu kaza, bashi nan da wata ɗaya, ya ce 12,000 za ka biya, ya ce na yadda. Shikenan ciniki ɗaya suka yi.
To malam, wannan tambaya kuma cewa take shin idan mutum zai bi liman sallah, dole ne shi ma ya yi addu'ar buɗe sallah?
Sallar kowa ce da tashi daban. Zuwa ka ta liman addu'ar sai buɗe sallah daban, kai ma ta ka addu'ar ta buɗe sallah daban. Ba ka ce tunda liman ya yi ya ɗauke maka ba, kawai da ka san za ka yi kabbara harma. Liman ya yi kabbara harma, ba ka ce ba ka yi taka ba, haka shi ba. In ga ya tafi kabbarar ruku'u za ka yi taka kabbara, in ga ya tafi sujjada yana tasbihi za ka yi tasbihin ka, yana tahiyya kai ma za ka yi tahiyyar ka. To haka nan ita ma du'a'ul istiftah. Mutum ko bai samu farkon sallah da liman ba, to ya zo liman ya yi raka ɗaya, ya taso yana ta biyu ya shiga sallah, zai yi du'a'ul istiftah. Saboda shi a lokacin farkon sallah sa ne, kamar yadda kabbara haramarsa ita ce kabbara farko a gunsa, ta shiga sallah ita ce kabbara harama, to haka nan abinda zai biyo bayan ta shine farko shine du'aul istiftah.
To wannan tambayar take cewa mace ce aka sake ta saki daya kafin ta gama idda sai ta shiga neman sabon aure, menene matsayin wannan auren?
To ta a cikin auren aka yi, a cikin iddar aka yi auren sabon?
Na'am, bata kammala iddar ta ba.
Idan haramun ne mutum ya nemi mace tana idda, bata gama idda ba, haramun ne. Abinda aka yarda shine jurwaye da kamar wanka, lokacin da mijinta ya rasu yana son ya dan nuna cewa yana da dan abin nan yana ciki, to amma bai halatta ya fito ya ce mata in kin gama idda zan aure ki ba, baya halatta. Amma dan yayi wani jurwaye da kamar wanka ya ce ka irin ki ai Allah subhanahu wataala ya sa mutum ya dace da mai hali irin ki da sauransu, ba ya fito ya ce yana son ta da aure ba, ce ai irin ki in mutum ya samu ba zai ce baya so ba, kaza 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 irin wannan. Amma ya fito ce in kin gama idda ina ciki, to wannan baya halatta. To so saka neman mace a cikin idda haramun ne, baya halatta mutum ya nema mace ko da zai jira sai ta gama iddar sai auren, haramun ne. Wasu malamai suna cewa in yayi neman a cikin idda ba a hana shi aurenta, man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqima bi hirmanihi, duk mutumin da ya yi gaggawar samun abu kafin lokacinsa sai a masa hukuma da hana shi abin, saboda haka yana gaggawar ya samu kafin lokacin neman abin ya yi, to sai a hana shi ma in lokacin ya yi albashi. Duk da cewa wannan kuncin ya yi tsauri ba zai zama haramun ba ya aure ta, sannan in ya sake ya aure ta tana idda ba ta gama ba, to ba aure, wannan ba aure ba ne. Kuma a wajen wasu malamai kamar sayyidina Umar ma ya hukuncin sa kenan shine idan har yayi aure ta bata gama idda ba, na farko dai wannan auren matacce ne ba aure ba ne, sannan kuma haramun ne ya aure ta abada, za shi ga tsakanin su. Da cewa sayyidina Ali shi yana ganin ya ta gama idda za a iya ba shi dama ya shiga cikin manema, amma sayyidina Umar shi yana ganin bai kamata a sake barin shi ya ma nemi ta da aure ba tunda yayi wancan laifi.
To malam, mai wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum, kamar yadda aka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana uba ya kebe ɗaya da kyauta ba tare da yayi wa sauran ƴaƴansa ba, shin wannan hani yana shafar uwa ma, wato ko ita ma ba za ta iya kebe ɗaya da kyauta ba tare da ta yi wa sauran ba?
Haka ne, ai yadda take so su daidaita wajen yi mata biyayya. Ai tana son duka yadda wancan yake mata biyayya, haka wannan shi ba mata biyayya. Kowanne ya mata biyayya daidai da daidai ɗan uwansa, ba wai wani ya yi mata biyayya kuma wani ya ƙi mata biyayya ba, tana so su daidaita wajen yi mata biyayya. To haka nan za ta daidaita su ita ma wajen mu'amalantar su da kyaututtukan da za ta yi musu. Saboda haka ba wai ya shafi namiji kadai ba, har mace, har uwa. Saboda haka ita ma uwa bai kamata ta kebe wani ɗanta da wani wata kyauta ba, ko wata mu'amala da za ta yi wa sauran, wanda shi ma ba tarbiya ba ce, za ta haɗa fitina tsakanin ƴaƴanta. Da zamana ɗaya ɗanta in ya zo za ta karɓe shi ta yi haba-haba da shi, a yi masa girki, a yi masa waye, wani kuma in ya zo haka sama-sama za ta karɓe shi kamar ba ta damu da shi ba, to wannan ba daidai ba ne. Yadda take son duka su yi mata biyayya, haka ya kamata ita ma ta nuna musu ƙauna daidai wa daidai, kar ta nuna wannan ta fi son shi a zahiri, duk da cewa so na zuciya ba ka iya wato iko da shi ce ta ji cewa ta fi son wannan akan wannan, amma a wajen mu'amala kar ta bayyana wannan, kar ta riƙa bayyana wannan. Ko kuma uwa dan ɗaya ɗanta yana da arziki ɗaya kuma bai samu ba, ta riƙa sa mai arzikin duk abinda wanda ya zo ya ce mata ki ce wane mun kaza, ko ya dace ko bai dace ta matsa masa, ce ai ɗan uwanka ne kai masa, a yi masa ya je ya lalata, a ba shi jari ya je ya lalata ya dawo gaban ta ya kuka ta ce wa ɗan wancan mai kuɗin zo ka kuma ba shi, ai ɗan uwanka ne, wannan shi ma baya halatta. Sai ta yi amfani da matsayinta na uwa ta cutar da wannan ɗan nata dan tana son wancan marajin maganar. Iyaye suna irin wannan, sai ga cewa in akwai ɗaya yaro mai ɗan hali wani kuma yana na yaki sana'ar an bashi ya tsaya ya kula shi kuma ya ganin ga uwarsu tana tsakiya sai ya amfani da wannan matsayin na uwar ana kwato masa wani abu a wajen dan uwansa ana bashi a saya masa keken da fif ce je yayi je lalata ko ma je sayar ya kashe kudin a dan bude masa shago cinye kudin a dawo yayi kuka ce yanzu ga dan uwansa nan yayi mawa na ya wasu abokan sa ma ya taimaka musu ni dan uwansa ya ki taimaka mun ta kira shi da masa fada ta yi kuka tace a kuma bude mishi wani sabon ya fadi sana'ar da yake so a fada kuma yayi masa ya kuma lalatawa wannan baya halatta uwa ta yi wannan don wannan cutar da ɗansa ne saboda kawai taimaka ma wancan in wani abu ne wanda yake zai ƙara danƙon zumunci to abu ne yana da kyau shi ya yi ma ba sai ta sa shi ba amma abin da zai zama akwai cutarwa gare shi to baya halatta ta yi amfani da matsayinta na uwa ta sa shi ya yi abin da ba zai cuto.
To malam wannan tambaya cewa take ina neman ƙarin bayani game da wajen da ido. Wato idan mai sallah ya kamata ya kalla yayin ruku'u shin kalla wajen sujjada ne daidai ko wajibi ne ya kalli wajen kafafunsa?
Babu wani abu da ya inganta na Annabi sallallahu alaihi wasallam game da inda mutum zai kalla lokacin da yake sallah baya ga alqiblar da aka ce ya fuskanta. Sai alqibla ana fuskantar ta ne da jiki gaba daya ba wai cewa akai ido ga inda zai kalla musamman ba. Saboda akwai hadisin da yazo cewa ya sa idansa inda yake sujjada bai inganta ba. Saboda haka abinda mutum zai yi shine abinda zai samar masa da khushu'i. Abinda idan yayi zai fi khushu'i ga cewa zai kalli inda yake sujjada zai fi samun khushu'i sai yayi. Ya ga cewa a'a zai sai ta kansa ne ya kalli alqibla kawai gaba ɗaya inda jihar alqibla take ba wai kansa zai idansa zai kasa da shi ba shi ma sai yayi. Almuhim dai yayi abinda khushu'in sa a sallah zai karu. Abinda dai ya ga cewa zai yi dauki hankalinsa to kada yayi amma babu wani nassi sahihi sarihi da ya nuna cewa ka kalli kafafuwanka ko ka kalli inda sujjada ka take babu wani sahihin nassi akan wannan.
To malam wannan tambaya cewa take yi lokacin ina makarantar boarding shekaru da suka wuce ni ne head boy wato shugaban dalibai akwai ranar da tumaki suka shigo hostel ɗinmu muka kama ɗaya muka yanka muka raba kowa ya ci. Tun wancan lokaci abin yana damuna kullun nakan ji nauyi a raina menene shawara ta addini da zan bi domin nutsuwa?
Lalle head boy kai kuskure ka kama abun da ba naka ba ka yanka ka rarrabawa sauran abokan karatunka ku cinye lalle kun ci dukiya da ba taku ba kuma kai ne ra'sul jarima kai jagoranci laifin kai ne shugaba a cikin laifin ka kama ka yanka ka raba musu don haka abinda za ka yi in ka san masu tunkiyar na san zai wahala a ce ka san masu tunkiyar ta da shigowa kawai ta yi ba za ka iya cewa ga masu ita ba amma yanzu wajibi ne ka sayi wata tunkiyar ka yanka ka yi sadaka da namanta a madadin waccan da ka cinye ka yi ma waɗanda wato masu wannan tunkiyar da ka cinye ka yi musu sadaka da nama wata tunkiyar kwatankwacinta sannan ka ci gaba da neman gafara Allah subhanahu wataala ya yafe maka.
Malam wannan tambaya cewa take assalamu alaikum tazara tsakanin gidana da masallaci mintuna 10 ne idan aka kira sallar asuba in yi raka'atanul fajr a gida kafin in isa yakan yi a wuce ni da sallah shin yafi dacewa in tafi masallaci kafin kiran sallah dan in yi raka'atanul fajr a can?
To ban san yadda abin zai kasance tunda ka ce minti 10 ne tsakaninka da masallaci kuma a bisa ga al'ada kiran sallah tsakanin kiran sallah da iqama ta asuba ba minti 10 yake bari ba indai kaga masallaci yana bari minti 10 to yayi kadan lokacin mutane suka tashi akalla ba a bada lokaci a bari minti 15 zuwa 20 kai ya kasa 15 zuwa 20 tsakanin kiran sallah da kuma ta da iqama saboda ba mutane sun yi ready bane kawai jiran irin sallar kike su tafi masallaci a wasu daga lokacin ne za su tashi su fara alwala su kintsa su fito to kaga minti 10 za ta isa masallata su iso ba kai kuma ka ce minti 10 ne tsakanin gidanka da abin nan akalla su bada minti 15 zuwa abin nan minti 15 ya ishe ka kai nafilarka har ka je ka samu sallah in kuma har da gaskiyan raka'a za ta wuce ka to sai ka tafi can kawai kai raka'ar sai alfajir a cikin masallaci dan ba cewa akai dole ne sai an yi a gida ba sunna ce yi a gidan idan mutum yana da dama yi a gidan ita ce sunna ba an bai samu ba saboda zai shiga cikin ita sallar asubahi din to sai ya je can sai ya yi rakatai alfajr din su zama kuma sune tahiyatul masjid din sa
to malam mai wannan tambayar ta ce macece tana zuwa masallaci don neman ilimi amma tana yin al'ada shin ya halatta ta ci gaba da zuwa masallaci a wannan lokaci
eh idan har ya kasance ba ta da wani zabi sai a hakan tunda karatu take yi ko take bayar da karatu ba za a dakatar da karatu ba saboda tana al'ada sannan in ita ce take karantarwa ba za ta ci ba a ce ta daina zuwa karantarwa ba saboda tana al'ada shigar mace mai al'ada masallaci sabani ne tsakanin malamai wasu suka hana wasu kuma suka ga ba dalilin hanawar akwai waɗanda sun tafi akan cewa ba haramun bane kamar Ibn Hazm da wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa ba haramun bane dan mace tana al'ada ta shiga masallaci musamman ma al'adar nan ba wani abu ne da ita take hukunci da shi ba take da iko a kansa wani abu ne da in yazo sai kuma ya tafi ko ta so dole ta jira to ba za a katse ta daga abinda zai amfane ta ba saboda abinda ba ta da iko a kansa saboda haka suka ce za ta iya zuwa karatu za ta iya karantarwa za ta iya zama a abin nan so in har ya kasance haka ne kaga akwai damar ta je ta saurari karatu ko ta dau karatu ko mai karantarwa ce ta karantar babu laifi
to akar makallawo mai wannan tambaya kuma yake cewa ina fama da yawan mura sosai duk lokacin da na yi wanka sai ta kama ni magunguna ba sa min tasiri kuma malamai sun ce aljanu ne suke haddasawa ina neman shawara yadda zan yi da wannan matsala
ba magana wani aljanu mutane suna shirme duk wani abu da mutum ya samu shi ya nemi magani bai samu sai a ce masa aljanu ana dora aljanu abinda ba su da hannu a ciki mura idan aka ji cewa dan kana mura ka ne magani sai kuma ya zama aljani wannan bawa aljani wata fawa ce da shi Allah bai bashi ba kuma idan akwai waɗanda suke marasa ji cikin aljanin kaga ka ƙara musu kin ji kenan tunda ka nuna tsoransu annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ka nuna ka ƙara musu wato girman kai da isa wanda ba haka ya dace ba sai ka ga irin wannan a cikin mutanen mu sosai ya ga cewa mace ce ba ta samu miji ba sai a ce aljanu ne ko masu manemanta suna zuwa sai an yi kamar za a yi aure sai su tafi sai a ce mata ai ko wani aljanu aljani ne al'ashiku shi ya rike ki ya hana ki aure mara duka canfa-canfa ne ba su da asali idan aka ce dan mace ba ta samu abin da wajen aure ba sai a ce aljani ya hana ta aure shi aljani ne fito ce ya hana ni na hana ta Allah shi ke bada damar auren ko shi yake rikewa saboda haka wataƙila cikin rikewar ma wani alheri ne kila akwai wani da Allah ya mata tanadi da zai fi duk waɗanda suka fito alheri saboda haka yake ta dakatar da waɗanda suke zuwa saboda jinkirta mata zuwa wancan mafi alheri din saboda haka na rashin lafiya Allah yana ba wa mutum lafiya yana kuma ɗauke masa lafiyarsa sanda ya ga dama haka gurinsa ake neman lafiya wa idza maridtu fa huwa yashfi da rashin lafiya shi ne yake bani lafiya ba maganar cewa wai aljanu ne suka sa masa mura wannan ba gaskiya ba ne ya je ya samu likitoci su ba shi shawarwarin yadda zai yi amma maganar ya ce wai aljanu ne shi ya sa baya ya ki warkewa wannan ba gaskiya ba ne
to akrama kallawo mai wannan tambaya take cewa dan Allah malam ayyuwa maza jin kunni kan sanya matan su zubar da ciki duk da suna da hali su dauki nauyin dan
ko ba su da hali ba daidai ba ne mace Allah ya bata juna biyu mijinta ya ce ta zubar ta je ta zubar da farko shi ba daidai ba ne umarce ta zubar ita ma ba daidai ba ne ta yi masa biyayya shi samun haihuwa wata baiwa ce daga Allah subhanahu wataala ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur au ya zawuji hum zukuranan wa inasan wa ya ja'alu man ya sha'u aqima saboda Allah shi yake kyauta shi yasa aka kira abin hiba ya habu alhiba ita ce kyauta yana bawa wasu wanda ya ga dama kyautar ƴaƴa mata wasu ya ba su maza wasu ya hada musu maza da mata wasu kuma ya sanya ta bakarara ce ba ta haihuwa to to Allah ya saboda haka shi yake iko akan komai, shi yake habayarwa, shi yake, shi yasa annabi Zakariya yake addu'a ya ce rabbi habli habli min ladunka zurriyatan tayyiba, ya Allah kai min kyautar zurriya wacce take mai albarka, zurriya wacce take tayyiba. Hakanan mu'minai na Allah suke addu'a rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, ya Allah kai mana kyautar ƴaƴa da za su faranta mana daga cikin daga abinnan matanmu, matayenmu na aure da kuma ƴaƴanmu. Saboda haka kaga ashe samun haihuwa kyauta ce daga Allah, to kuma Allah ya maka kyauta kai kuma ka sa kafa ka shure ko ka fuskanci kyautar da ya maka da irin wannan butulci marar ma'ana baya da kyau. Lokacin jahiliya larabawa sukan kashe ƴaƴansu wai saboda ba za su iya ɗaukar nauyinsu ba, ko kuma a'a za su ja musu abin kunya, ko kuma za su taimake su ba a rayuwarsu, saboda rayuwa ce ta faɗace-faɗace. Kowace ƙabila da take da ƙarfi za ta je ta kai hari kan wata ƙabila mara ƙarfi, ta kwaci kayi abinci, ta kwashi kayayyakinsu a matsayin ganima. Saboda haka suna gama cewa ba ta iya yaƙi ba, ba ta iya hawa doki ba, ta ɗau takobi ba, saboda haka za ta zama liability. Ko kuma sannan in yaƙi ne ya zo ba za ta iya bada wata kariya ba, sannan kuma watakila ta ɗauko musu abin kunya. To sai ga in an yi wa ɗayansu albishir cewa ga shi matar shi ta haifi ƴa mace, to gaba ɗaya zai zama cikin baƙin ciki fuskar sai baƙi kirin kamar da Allah ya ba mu labari, da bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala hun am yadussu fi turab la yaci ala sa'a ma yahkumun, sa'a ma yahkumun. Ubangiji ya ce tur da irin wannan hukunci da suke, an yi wa ɗayansu albishir da cewa zai an yi masa haihuwa amma mace aka haifa, shikenan sai fuskarsa ta turɓine ta yi baƙiƙirin ya ma riƙa ɓuɓɓoyewa mutane ka a gan shi a yi zunɗansa ko a nuna shi da ɗan yatsa ya masa izgili matar su ta haifi ya mace. Don haka sai da ya kama ta ya je binne ta ko ya riƙe ta, amma yana cikin ƙasƙanci da wulaƙanci har ba ya shiga mutane. To bai kamata wannan jahiliyar ta abin nan ba. Allah subhanahu wataala ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah ce saboda kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci, mu ne za mu ciyar da su, kuma mu ke ciyar da ku, ku da kuke da shi yanzu kuna da shi, kar ku ƙara haihuwa su zama muku nauyi talauci ya bebe ku. Allah ce ku din yanzu da muke ciyar da ku mu ne muke ciyar da ku, shi nahnu narzuqukum, sanan su din su mu za mu ciyar da su, ko kuma kada ku kashe su saboda talauci, kuna jin kamar in kuka haifa za ku rasa mi za ku basu. Allah ce nahnu narzuqukum nahnu narzuquhum wa iyyakum, da ku da su duka mu za mu ciyar da ku. Saboda haka ciyarwa da kulawa da daga Allah ne, kuma har in mutum baya san cikin me yasa ya bari ta matatas da cikin mata riga ta yi shi kina sai a hakura, amma butulci ne ga Allah mutum Allah ya bashi matarsa ta ɗau ciki. Wani yana can ya kashe kuɗi ba iyaka, an je India, an je Masar, an je ina ne ana neman haihuwar ba a samu, ana ta kokawa ba ainihin abinda ba a yi ba don a ga an samu haihuwar, kai kuma ta zo maka araha, sannan kai wa Allah irin wannan butulci. To kaga anan mutum ba daidai ba, saboda haka shi mai cewa a zubar ɗin ba daidai yake ba, sannan ita baya halatta ta yi masa biyayya akan abin da yake ba daidai ba. An ce ta yi biyayya ga mijinta amma a cikin abin da yake ma'ruf ne, wato shari'a ta haddada shi, to ba nan wajibi ne ta yi masa biyayya, amma abin da ta san cewa a shari'ance ba daidai ba ne, ba daidai ba ne ta yi ta masa biyayya a irin haka.
To malam Allah ya saka da alkhairi, masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da saƙonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙon, wato hanyar aiko da rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4155 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin Sheikh Malamin namu Farfesa Shaksani, Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ni Mubarak Hamza Adamu da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.